أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادة وأن يمتي نا شابير قوات محرم hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1437 kuma 25 ga watan 10 shekara ta 2015 yau zamu tashi darasi na 15 insha Allah na'am na'am yace babu ada'il khums min al-iman babi da yake magana akan cewar bayar da humusi wato kaso ɗaya cikin biyar na daga ganimar da aka samu wajen yaƙi minal imani yana daga cikin ayyukan imani wato rashin yin gululi a boye ai kwange a bayar to wannan yana daga cikin aikin imani domin ya nuna yin nasiha ga Allah da manzansa da kuma yadda da cewa Allah yana kallon mutum tunda al-humus abinda aka shar'anta a bayar da shi wajen ganimar yaƙi sabanin yanda ɗan shi'a suka ce duk abinda kake da shi ko albashi ne ka samu sai ka ware kashi ɗaya cikin biyar ka bama malaman su ko ciniki ne ko riba ce ka samu wato ba wa ka banda zakka kuma suna wajabta humusi wanda da shi suke yakan sahabbai da shi suke yakin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da shi to wannan humus din da suke yi nasu wannan bid'a ne ba shi da asali ci da addini ne yana daga cikin ci da addini da cin dukiyar mutane ba da haƙƙi ba yana daga cikin cin dukiyar mutane ba da haƙƙi ba tunda Allah ta'ala ya ce wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu al-maghnam ganima shine wato abinda aka samu wajen yaƙi waju ila rizqi ta tadhillu rumhi an sanya arzikina a karkashin inuwar kansaka a karkashin inuwar mashina saboda haka shine abinda aka samu wajen yaƙi da aka yi fi sabilillahi aka samu ganima wanda aka kwata a wajen fagen fama al-fai'u kuwa shine wanda aka samu ba tare da yaki ba kamar akai saboda kafirai suna jin tsoron musulmi sai su gudu su bar dukiyoyin su to wannan al-fai'u ne ba a ba ma mayaka ka san sa yana komawa zuwa ga shugaban musulmi sai yanda ya raba shi a cikin musulmi ka bayan amma an faɗi inda zai yi وما أفاء الله على رسوله منهم ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كلا يكون دولة بين الأغنياء منكم وأن سوني وأن ذا سوما باسو سنكم عربا شيء سورة مسلمين كمان سيدنا عمر سكي بن جني دا إرم برانا دا أكا كاما كسا فارسا وأن دا أكا دي أكا ساميس باتارا دا أني وني أكيبا تو شي واري خمسي أتكين غنيما أباير أربا ما mayaka sauran kashi hudu cikin biyar yin wannan aiki yana daga cikin imani yana daga cikin imani da bai cancanta a ce musulmi suna rigima suna jin kashin su fitar su bayar ba indai mutum yana da gaskiyar imani ba zai hana abin da yake na Allah ba da na manzansa sallallahu alaihi wasallam to wannan dalili ne akan gaskiyar imani na'am a wajen Abi Hamza ta yace maka أبي جمرة أبي جمرة بالجيم والراء حكني هو بالجيم والراء سو ذاك كذا بقى بندي كي تبت الضبط إيرن الضبط بالحروف أي ما كضبط إيه بعد وصل إيه بقى واند شيء بدأ يفتح نسبة أجي أما كده سونا سكون حرفينا سونا سو ذاك بالجيم دن كده كتوكا حاجي كوخا والراء واللوكتي ما ذاتي شيء بالجيم المعجمة من تحت ده تبغو أتكسر كوكم شيء بالخاء المعجمة بالنقطة واتو المعجمة من فوق كما شيء الراء بالراء المهملة واتو بامي تبغو زابا ده كده كتوكا حمزة لي عندك هذا حمزة دي جمرة دي jahara zai iya yi ba ko da yake ha dan wani lokaci ha da ma za ta iya tasfif na'am wannan da ya nuna cewa mal ismail yushakka akwai ayar tambaya akan ta tamu tafi kaga wancan mako ma mun saba da kai a samu nusa da Allah a nemo mana nusar yuniniya Allah a tambaya a kasuwa al yuniniya ita ya kamata a rinka rikewa ana karantawa ni kuma zan binciko ta wa insha Allah na'am وندخل به الجنة nadin akwai Abu Jamra shine Nasr ibn Imran Abdubai eh daga cikin makusanta ga Abdullahi dan Abbas ya kasance bafarisi ne yana masa tarjuma yana masa fada wajen yi masa tarjuma din shine wadansu suka ce masa yana isar masa yana masa zakara wajen karatu wato shine yana kusa da Ibn Abbas zai ji abin da ya fada shi kuma sai ya fada da katuwar murya dan na nesa su ji eh wanda yanzu babu ba a bukata tunda akwai loudspeaker a da haka ake za zai ga malami ba zai magana da karfi ba ku ce masa ya ce kaza sai a faɗa da karfi aji kamar yanda ake wajen daurin aure salati shi liman ba zai ce ayi da salati goma ga annabi sai ya faɗa a hankali to sannan su kuma masu isarwa sai su isa al-muballigh ake ce ma wannan al-muballigh to asali yin wannan ana yin sa wajen ilimi ana ce masa al-mustamli al-mustamli wanda yake gaya mutane su imla'i yawanci malaman hadisi al'adar su ne suka yi wannan sai su dauki yayin da suke riwaya saboda ba za su iya magana da karfi ba inda kowa da kowa zai ji idan suka yi wannan karfin su duk zai kare kuma lokaci ne da za su tara hankalin su suna bukatar su halarto haddasu to in karfin ya tafi wajen magana da karfi sai ya zamanto kan cewa kwakwalwar ta rasa karfin da take bukata to shi ne sai ake irin wannan uslubin to shi Abu Jamra yana daga cikin waɗanda suke mai Ibn Abbas wannan waɗansu kuma sun ce abinda ake shi Abu Jamra asalin sa bafarisi ne saboda haka yana masa kafinta yana mai Ibn Abbas kafinta in ya faɗi magana sai shi kuma ya fassara da yaran farisanci dan mutane su sani wanda nuna sahabbai abinda suka kasance akai kenan ba tsaya sun ce sai kowa ya iya larabci sannan za su koya masa addini ba sun koya da mutane addinin su da yaran su wani ya daga cikin dalilan da malamai suke kawowa na halarcin fassara huduba na halarcin yin huduba da yaran mutane bal kamar Imam Abu Hanifa shi aslan ma shi shar ba huduba sharadi bane a yin huduba da larabci in aka yi huduba da yaran mutane ta wadatar Imam Malik shine sharadi cewa huduba ta zamanto abinda larabawa suke kira huduba saboda haka da shi da Shafi'i suka tsananta akan huduba ta kasance da larabci amma saboda duba ga maslaha aka ce a hada ayi da larabcin dan a cika wannan ka'idar da ake cewa saboda akwai nahiya ta ibada a ciki sannan kuma a fassara dan akwai nahiya ta fahimtar in ta sanin me fa'idar huduba dan a isar da sako ga mutane in kai ka je ka karanta musu larabci ne suna zaune suna sauraro basu ji ba isar da sako gare su ba saboda haka suka ce a fassara wajen fassarar ne ko malamai suke cewa in ya so ya fassara kafin huduba ko a cikin huduba ko bayan huduba shine kamar bayan an yi sallah a fassara wanda yake wannan zai cire maksudin abin da ake nema daga huduba tunda mutum ya san cewar an sashi dole sai ya ji wannan sakon shine maksudin hudba da in ko bayan sallah ne ka zama to kamar hudubar sallar idi in ka so ka zauna ka ji in ka so kada ka zauna yace kuntu akhudhu ma ibn abbas na kasance ina zama tare da ibn abbas shine abdullahi dan abbas dan babban manzon allah sallallahu alaihi wasallam yujlisuni ala saririhi yana zama da ni akan gadansa da yake zama yayin da yake ma mutane bayani yana zauna akan wato kamar kujerarsa kenan kaga wannan ya nuna yanda ibn abbas yake kusantar da shi inda ibn abbas yake kusantar da shi faqala fi yati aqim indi ka zauna a waje na mana hatta aj'ala laka sahman min mali har in sanya maka kaso daga cikin dukiyata wato daga abin da ake bani na rabona daga baitul mal in ka zauna sai in rinka baka domin yayin da ya zauna ya hana shi je harkar sa shine haka yake mata ba mu ba yanda zaka ga an sanya muridi ya ci hidima wai a ce albarkar makaranta kawai zai samu ga bukata ba za a bashi komai ba kuma shi yana ganin fa ana kawowa sai sai yanzu da ga kike rigima ake rigima da wayannan da malamai shi ne suke tura asirin malami saboda komai aka kawo ya gani ana shiga shi kuma ya bar duk harkar sa ya zo ya zauna an hana shi komai saboda haka sai hasada ta shiga ta ga rashin hikima ibn abbas sai yace ka zauna sai in sa maka kaso daga cikin kudi na sa maka albashi in sa maka albashi kuma kaga wannan shi zai sa mutun ya ji babu manni a kansa ba za a yi masa gori ba a ba mu muke masa komai ba ba abin da yake bani kuma komai ni nake masa amma ana bashi ka san kan cewa akwai wato iwa saboda manni ba shi yasa ake cewa idan da mutum yazo yana bukatar ruwan alwala mutum yace bazan baka ba a yana bukatar ruwan alwala ba shi da kudin saya to bai lizince shi ya tambaya ba saboda in ya tambaya za a bashi za a iya masa gori to yin gori kuwa mafsada ce saboda ka sai tafi tai mama garuwan yana gani a hannun mutum amma ba zai ce a yara sai yana hukuncin wanda ba zai samu ruwa ba sai in ya san wanda zai bashi din ba zai masa manni ba ko da zai bashi kyauta ne ba tare da tambaya ba idan ka san daga baya wata ran zai zo ya maka manni ya maka gori to karba bai lizince ka ba sai kai tai mama kun ga yadda shari'a ta tsare mutunci ko dan ka tsare mutuncinka sai aka ce ka bar ibadar ta alwala da ruwan da za a yi maka manni da shi na'am fa aqamtu ma'ahu shahrayn abu jamma yace sai na zauna tare da shi har tsawon wata biyu sun maqal sai yace kuma kala inna wabda abd al-qais wannan ya nuna yanda ibn abbas yake san abu jamra kafin mai ba tambaya yi ba sai bashi ilimi ba tare da ya tambaya ba saboda yanda yake san wannan bawan Allah yace inna wabda abd al-qais ka sani cewa wato tawagar mutanen kabila abd al-qais wato kabila ce ta rabi'a lamma atawun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yayin da suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam qal sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace manil qaum wa inna mutane ne wadannan daga nan malamai suka dauka cewa yana daga cikin abin da yake mata shugaba yayi ko mutum yayi idan ya ga mutane bai san su bai ce su waye babu aibi a cikin wannan ba tambayar kwakwa bace ba nuna kan cewar baka damu da mutane bane a wannan shi ne nuna kan cewa ka damu da mutane in mutum ya gaita da kai baga da kace wane ne babu laifi ai haka ma ya kamata ai aw manu rub ko kuma a wata riwayar wane wace tawaga ce alwab shine zababbun mutane da suke tawaga su je wajen shugaba wajen babba kamar yanda aka ce aka kirawo shekarar tara bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam amul wufud saboda a shekara ta takwas aka yi fathu makka wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja to sannan mutane suka rinka zuwa tawaga tawaga to kowace tawaga ana ce mata alwafd to da suka zo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan wace tawaga ce kamar da yanzu inda za ka ga irin yan siyasa sukan yi tawaga tawaga aje wajen wani shugabanin siyasa ko to amma shi wannan sai ya biya kudin motar shi zai biya kudin na'am qalu rabi'a sai suka ce kabilar rabi'a ce qala marhaban bil qawm sai ya ce maraba da wadannan maraba da mutane maraba da ku ya ce maraba da ku marhaba kalma ce ta wato da take nuna farin cikin zuwan mutane ar-rahab ayna zaltum rahaba wa tukun samiyan wa wato duk inda kuke zo wato babu takura a gare ku ku zo marhaban marhaba ku zo babu takura abubuda ku zo shine ma'ana marhaba wannan ya daya daga cikin abin da yake kwantar da hankalin bako idan yazo kuma ya daga cikin karrama bako ba ma sai bako ba karrama wanda yazo domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawan amfani da wannan kalmar umhani da ta shigo lokacin yana wanka a lokacin fatihin makka sai sallama ya amsa mata sai ya ce wace ce sai ta ce umhani yace marhaba bi umhani wata ran fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tazo yace marhaba bi ibnati maraba da yata maraba da yata mamunan sai kaga yace uba zai ce ma yarsa maraba sai dai muzurai in ya ma an gaishe sai wai kada a raina shi to wannan ba shine hali ba halin annabi sallallahu alaihi wasallam mulaqafa tausasawa yace marhaba yace marhaban bil qaum aw bil wabd aw ta riwayar maraba da wannan tawaga gaira hazaya wala nadama ba kuna kunyatattu ba ba kuna masu nadama ba ya wannan ishara ne da kan cewar wato ba kunyata su ba da mayar da su da shigar da su cikin musulunci ta karfi da shigar da su cikin musulunci da karfi kamar yanda Allah madaukakin sarki yake fada akan kamar yanda Allah madaukakin sarki yake fada wannan qatiluhum yu'adhibhum Allah bi'aydikum wa yukhzihim wa yansurukum alayhim kaga wanda suka shiga musulunci kenan sai da aka je aka yake su to Allah ya ce ya kunyata su wato shine mutanen da koda sai shiga musulunci bayan an yake su to sun kunyata to amma su wabd Abdul Qais da kansu suka kawo kansu suka musulunta ba a yake su ba shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu gaira khazaya ba kunyatattu ba wala nadama ba masu nadama ba su nadama akan cewa da sun yi kafirci sun yake Annabi daga baya suka zo suka shiga musulunci karfi da yaji kaga abin da zai sa su su nadama ne ina ma ba mi wannan ba to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsatar da su wannan a wata riwayar bayan ya ce musu marhaba sannan yayi musu raddin sallama saboda kawai yana nuna kan cewa babu laifi kace marhaba kafin kace kafin kace wa alaikumus salam babu laifi kuma kace wa alaikumus salam marhaba amma tsayawa iktisari wa alaikumus raddin sallama shine wajibi karawa da marhaban kuwa wannan kari ne mustahabi ne kari ne na mulatafa da karrama bako da ake so musulmi yayi faqalu ya rasulullah sai suka ce ya manzon Allah inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi shahr al-haram mu ba mu da iko ba ma sami ikon mu zo maka sai a cikin wata ne alfarma wannan yana daga cikin abin da akan so na wato mutum ya kaddamar da uzuri tun kafin wato ya kaddamar da uzuri akan wani abu da bai yi ba kyakkyawa kaddamar da uzuri yana daga abin da ake so a cikin musulunci yau abin da nake faɗa na kaddamar da nayin marhaba kafin sallama wannan hadisin Nasa'i ne daga Asim ibn Bashir an abihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu lamma dakhala fa sallama alaihi marhaban wa alayka assalam da ya shige masa sallama sai ya ce marhaba wa alayka assalam aga sai da ya ce masa marhaba sannan kuma ya ce wa alayka assalam babu laifi akan wannan babu laifi kace mutum maraba barka da zuwa wa alaikumus salam babu laifi na'am suka ce ba ma iya zuwa wajenka sai a cikin watan wata mai alfarma wa bainana wa bainaka hadha al-hayy min kuffari mudar saboda tsakanin mu da kai akwai wannan kabilan na kafiran kabilan mudar sune quraish mutanen makka saboda su a bahrain suke bahrain shine gabacin saudi arabia can tsallaken najd inda yanzu wajen da ake ce ma al-ihsa da su qatif wato kudancin dammam wanda ya san map din Saudi Arabia kusan border din su da Imarat da United Arab Emirates Imaratul Arabiya ita ce wajen da ake ce ma ada al-Bahrain ba tsibirin Bahrain ne yanzu ba Bahrain ne yanzu ba shine Bahrain na tarihi ba Bahrain na tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Ibn Abbas yake cewa inna awwal jumu'atin jumu'at ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wa بعد الجمعة التي أقيمت في المدينة بالجواثة من البحرين درون جواثة shine kariyar farko da suke sallar Juma'a bayan Madina. To a garin su yake. To kaga in za su zo sai sun biyo ta hanyar Makka. To kuma suka biyo ta hanyar Makka ana ganin su kafi, ana ganin su musulmi ne, Quraysh za su kashe su. Za su yake su. To shine suka ce ba za mu iya zuwa wajenka ba ya Rasulullah sai a cikin wata mai alfarma. Kusan kuma tafiya ce mai tsawo sai an yi mata tanadi. So da ka sai a cikin wata mai alfarma wanda ba za a iya daukar, ba za a iya kai musu hari da yaki ba, shine suke iya zuwa. Wato sun kawo uzurin su akan rashin samun sanin addinin su. Kuma kaga sai suka ce ya Rasulullah, wanda ya nuna kan cewa a lokacin nan su musulmi ne ba. Tunda sun yi khida, sun ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, saboda haka sun yadda da manzancin sa tun a wannan lokacin, tun kafin ma a tura musu wani ko a ce za a je a yaƙe su, da kansu kawo kansu a matsayin musulmi suke tawaga suka zo da ita. Wajen tawagar an yi sabani wajen yawan su, amma ka tawaga tana ƙarƙashin Al-Ashaj Mundir ibn Amr, Al-Ashaj Abdul Qais Mundir ibn Aid, wanda Annabi sallallahu, wanda lokacin da suka zo ko haina gaggawa ya je wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi kuwa da aka zo sai je ya aje taguwar sa ya daure ta, yaje ya samu mayafin sa ya katange a jikin wata bishiya, yayi wanka, ya cire ka, ya cire ka, ya dauko dan sababbin kaya daga cikin kyankyan dinsa na kaya ya sanya, sannan yaje duk a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kore da shi yana kallon sa, sai yaje wajen sa, sannan da ya gaida Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kana da halaye guda biyu da Allah da manzonsa suke son su, yace al-hilmu wal ana, hankali mai sa mutum yayi hakuri kada ya wauta, da kuma sannu sannu babu gaggawa, ba ta gaggawa. Kun ga wanda yake nuna yanda ake so a rinka kiwon halin mutum, dan ka gane mutum da halinsa, ka san irin mu'amalar da zaka yi da shi, ka san irin matsayin da zaka aje shi, musamman daga shugaba ana so ya kasance mai yin wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yana kallon sa shine shugaban tawagar Al-Ashaj Abdul Qais. Al-Ashaj shine wanda yake wato mai haske, wanda har yake koma kamar jaja saboda haskensa. To suka ce famurna bi amri faslin, ka umarce mu da al'amari wanda yake rarrabe, mai rabewa, wanda yake ba a dunkula ba a rarrabe, a yi mufassal, ko kuma zai iya nufin yankakke wanda babu ihtimali, babu wato a rikici a cikin sa, yanke wanda yake nukhbiru bihi man wara'ana, mu bama wanda yake bayan mu labari, tunda mu wakilai ne. Shine dama fa'idar tawaga. Tawaga fa'idar ta ba zai yi kowa da kowa ya zo ba. To fa'idar su abinda suka zo suka ji su isar ga waɗanda suke bayan su. Wala dukhulu bihi aljanna, ko mu shiga aljanna saboda shi. Wanda yake nuna wannan dalili ne akan cewar wato aikin alkhairi yana shigar da mutum, shine dalilin shigar mutum aljanna bayan falalar Allah. Kamar yanda Ibn Abi Jamra yake cewa yake cewa al-amal as-salihah tudkhilu al-janna idha qubilat, tana shigar da mutum aljanna idan aka karba aikin. Wa qabuluha yaqa'u bi rahmatillah, amma karban da rahmar Allah ne. Kun gane bambancin ko? Ayyukan alkhairi suna shigar da mutum aljanna, amma da sharadin sun zamanto karbabbe. Me yake sa aiki zamanto karbabbe? Rahmar Allah. Rahmar Allah. Saboda haka kana buƙatar, bayan kayi aikin kana buƙatar rahmar Allah. Kada ka ce zaka dogara da kanka ko zaka dogara da aikinka. Domin aikin da kake dogaro da shi in Allah bai karba ba fa. Shikenan ba. So da kake da ka dogara da aikinka. Amma ka nemi aikin da aka ce zai shigar da mutum aljanna, sai ka yi shi domin shi ne sababin shiga aljanna. Wasaluhu anil ashriba, suka tambaye shi akan wato abubuwan sha waɗanda suka halatta da wanda ba su halatta ba. Fa amarahum bi arba'in, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce su da abubuwa guda biyar. Wa nahahum an arba'in, ya hana su da abubuwa guda hudu. Aya amurce su da abubuwa guda hudu, ya hana su abubuwa guda hudu. Amarahum bil imani billahi wahda, ya umarce su da yin imani da Allah shi kadai. Qal, yace atadruna mal imani billahi wahda, kun san menene imani da Allah shi kadai? قالوا الله ورسوله اعلم suka ce Allah da manzansa su suka fi sani kun ga wannan ya nuna kan cewa a cikin asalin fitar su ma sun san shine jawabin da ya dace duk da ba su dade a cikin musulunci ba sun san Allah wa rasuluhu a'lam shine jawabin da ya dace wajen idan aka yi mutum tambaya da bai sani ba ya dangana ilimi ga Allah da manzansa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu shahadatu an la ilaha illallah shaidawar babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah da kuma cewa muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa iqamus sala da tsayar da sallah wa ita'uz zakat da bada zakka wa siyamu ramadan da azumin watan ramadan wa an tu'tu min al-maghnamil khums kuma ku bayar da khumusi a cikin dukiyar ganima kun ga nan bai ambaci haji ba me hikimar aka ce saboda lokacin ba a farlanta haji ba lokacin farlar haji bata zo ba farullar haji bata zo ba domin su suna daga cikin wanda suka zo daga farkon musulunci ba amul wufud ba shekarar da aka zo shekara ta 9 bayan hijira a ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina su daga farko suka zo shi yasa ma aka ce su ne gari na biyu da ya tsayar da sallar juma'a bayan tsayar da sallar juma'a a Madina al-Bahrain garin Bahrain kenan wanahum an arba ya hana su abubuwa guda hudu anil hantam ya hana su alhantam shine tulu shan wato shan tsumi a cikin tulu an san tulu ai ko da tulu da kuma me dan karamin tulu din nan kula ko kula kula wato abinda aka yi daga ya hana su shan giya ya hana su yin tsumi a cikin nan saboda shi tsumin idan ya tura ya zamanto yana sa maye to zai tsotse tulun zai tsotse shi misal al'ada tulu haka yake yana tsotsar ruwa shi ka za ka ga in ka sanya tulu za ka ga kewayen ka daga waje yayi danshi yana tsotsar ruwa to da kawai ruwan da zai tsotsa sai ya zamanto idan mai maye ne ka koda za a sa wani a ya hadu da mai maye kuma shi al'ada abin da yake mai yawa ne yake sanya maye to ko kadan ne ma haramun ne to da ka ga an san samu gurgudin ruwan giya kenan a ciki sai ya hana shi wad dubba kuma kada ku sha ya hana su alid dubba daga kuma addubba shine wato gora an san gora ai ko wanda ake kamar abin nan dinduma a fafi cikin sa amma yadda shi wajen da za a rinka sanya abin sha a ciki amma su asalin yanda suke kamar yanda Abubakar ya bayyana a hadisin sa tabi'ar al'adar kabilar Saqif ne wanda suka samu gora sai su idan suka fafe ta sai su cusa inibi a ciki su cusa inibi su kyale shi in suka kyale inibin ya tura suka dan zuba masa ruwa ya zamanto giya sai su rinka sha a ciki a farkon lokacin kafin haramcin giya ya shigo to koda daga baya sai su tsumi da shi to amma saboda yana saurin zama giya sai aka hana aka ce kada su rinka sha saboda su al'adar su ne da suke a nan wajen wannaqir da kuma wato akushi annaqir shine wato yanda suke yin sa daga kututturen dabino ne sai a fafe cikin sa duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suke sanya wato in aka ce za a yi tsumi nan da nan sai ka ga abin shan ya tura yayi kumfa saboda yana rike wajen abin yana rike zafi iska bata sanyaya shi to kuma kun san ba abin da yake son dama nan da nan giya zafi take bukata nan da nan in abin da aka sanya ya tura bisa da zafi sai ya zamanto ya zama giya har ya sanya maye to sai aka hana su shan abubuwa a cikin irin waɗannan wato kwanukan da suke rike abin sha wal muzaffar da kuma wato da kuma shi akushin da aka shafe shi da kwalta domin azift shine kwalta bakin mai bakin mai kauri wanda ruwa baya iya ratsa shi domin shi ma yana sanya tsini yayi saurin zafi yayi saurin tura ya zamanto giya wa rubbama qala wal muqayyar al muqayyar shine wanda aka sa masa al qayr ko alqar duk ma'anar su ɗaya da azzift waɗansu sun bambance tsakanin alqair da kuma azzibt suka ce shi azzibt shine wanda ake hakowa daga kasa shine kamar kwalta walqar kuma ko kuma walqair shine wanda ake tatsarsa daga cikin wato ganyen wata bishiya wanda ake tatsar irin wannan man najin shine suka ce ma man gelo ko wanda ake shafi salkar ruwa da shi wa qala yace sallallahu alaihi wasallam ihfaduhunna ku kiyaye waɗannan abubuwa guda takwas wa akhbiru bihinna man wara'akum ku ba ma wanda suke bayan ku labari da su kun ga a cikin wannan hadisin akwai fawaid da dama na farko dai akwai wato muhimmancin ilimi da kula da daliban ilimi kamar yadda ibnu abbas yayi sannan a cikin wannan hadisin ya nuna yanda ake wato a dauki hanya ta isar da ilimi wanda za ta zamanto sauki ga malamin da kuma samun biyan bukata shine yanzu kamar mu yanda muke yi a kula da lasifika a kula da lasifika kamar yanda ake yi sai ga wani lokaci abin nan in ba a kula da ita sai ga an yi sallah mutane sun shiga cikin wani ballantana kuma ko wajen isar da karatu sai ga an rasa to shi za aka dauki al-mustamli kuma a cikin wannan hadisin akwai sanya mutane wato akwai wato wanda yazo bako a dauke masa haso ta hanyar yi masa irin waɗannan a tarbe shi da kyakkyawar fuska amma ba mutum yazo ba yana cewa assalamu alaikum
salam
kuma ko kallon sa ba za a yi ba aje sai ce wannan me yasa me ya faru menene musu amma yana zuwa ana marhaba marhaba ahlan wa sahlan lale lale marhaba ana ta irin wannan sai ga ya nufo da abin da yake to haka ake so to sunna ne na annabi sallallahu alaihi wasallam sannan a cikin wannan akwai bayanin falalan Abdul Qais yanda suka musulunta tun kafin ma a yake su da kuma nuna da kuma yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu wannan falala sannan a cikin wannan hadisin akwai wato a cikin wannan hadisin akwai tambayar mutum akan kansa ba kuma wani abu bane wannan domin a san irin matsayin da za a sashi fa'ida da yace manil qawm suwa ne ne dan ya san wani matsayi zai sa su kaga da suka tabbata Abdul Qais ne wanda ba su taba ba a taba zuwa an tilasta su shigo cikin addinin musulunci ba sai suka cancanci wato a dada kara musu takrimi akan takrimi dan sai da haka ne zaka san mutum da wani matsayin da zaka sanya shi kaga in ka zo kace su wane ne aka ce maka ai wane ne shine shugaban kabilar to ka san irin tarban da zaka yi masa kuma aka ce wane ne ai shine dan aike wanda dama shi aka saba aikowa to ka san irin yanda zaka sanya shi tunda an ce aka sanya mutane kowa a matsayinsa sannan a cikin wannan hadisin akwai akwai fa'idar cewar bayyana uzuri akan yayin da mutum ya kasa cika haƙƙi wannan yakan zamanto wajibi ko kuma ya zamanto mustahabbi kuma wajen tambaya an fi so mutum ya fara tambayar abin da ya fi muhimmanci a gare shi kamar yadda suka tambaya ka ba mu ka sanar da mu abin da yake saboda muhimmancinsa wanda suke baya za mu sanar da su kuma shine in muka dogara da shi zai shigar da mu aljanna muka yi su tambaye su a tambaye komai da komai ba shi sa kuma wajen bayanin ba a gaya musu komai da komai na musulunci ba sai aka gaya musu abin da ya fi cancanta da su kun ga wajen hanin sai aka tsaya akan hana su akan abubuwan da ake sha saboda al'adarsu ne suna yin tsimi na dabino da tsimi na inibi wanda yake zai iya hanyar da suke bi suna yi nan da nan zai iya zamantowa giya za su rinka shan abubuwa masu sa maye sai aka nuna musu domin su bar shi kuma da nuna kan cewa a yanke kafaffar na gabaki daya aka ce ma a daina amfani da waɗannan abubuwan wajen yin wajen shan abu wajen abin sha tulu da sauransu da duma da akushi da ake mai rufaffen baki duk aka hana saboda tunda zai iya kaiwa ya zuwa ga barna duk da yake abubuwa ne da ya halatta a yi amfani da su kun ga shi yasa wannan a farkon musulunci ne domin daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam an shafa wannan hukunci kuntu nahaitukum anil intibadi fil awiya fasqu wada'ul muskir fasqu fi ma shi'tum wada'ul muskir aw kama qala hadithun buraida annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuntu nahaitukum anil awiya na hana ku shan abin sha a cikin salka iri iri da na ambata da na hana ku amma yanzu ku sha daga cikin duk abin da kuke so wada'ul muskir amma ku bar abin da zai sanya maye a farkon musulunci sai aka hana komai amfani da duk waɗannan saboda ba za a yi tsantseni ba aka ce in dai mutum zai sha
inda mutum zai sanya wani abin sha sai dai a cikin salka saboda shi salka zai iya bude bakin a gani idan yayi kumfa ya tura yanda zai zaman to giya sai a zubar sabanin waɗannan kuwa da ba za a iya ganin halin da abin shan yake ba kamar a cikin tulu ba za a iya gani ba ko a cikin gora ba za a iya gani ba amma a cikin salka za a bude baki a gani yaya abin shan yake to a farkon musulunci dan ya zaman to kan cewa an toshe kafan barna ta ko ina za ta zo sai aka ci kada ma amfani da wayannan abubuwan kwata-kwata amma daga baya da mutane suka fahimci yadda sha'anin abin sha yake to sai aka ce ku yi amfani da duk abin da kuke so amma ku tabbatar abin da za ku sha ba ni sanya maye bane saboda haka idan aka ga ya tura in aka ga da alamar cewa yayi kamar kwana uku a ajiye to sai a jibar kamar fura yanzu yanda ake in ka barta ta dade kaga sai ta tura sai ta zamanto giya sannan a cikin wannan hadisin akwai bayanin dogaro akan labarin ɗaiɗaikun mutane wajen karɓan addini kaga su suka ce ka gaya mana sai mu je mu gaya ma wanda suke baya inda labarin su ba zai isa ba sai ta ai addini sanar da addini sai taro mai yawa shine za su iya isar da sanar da addini to ko da mutum ɗaya ma zai iya sanar da addini ɗaya wannan ya ɗaya daga cikin hujjoji sannan kuma akan abin da Bukhari yayi hujja da shi na kan cewar al-iman yakan zo da ma'anar ayyuka kaga hatta bayar da khumusi aka kira shi daga cikin imani ba kawai aikin zuci shine kadai imani ba hatta aikin gabobi shi ma imani na'am babin da yazo akan cewar innal a'mal ayyuka wato na ibada ayyukan shari'a na ibada suna tabbin niyya suna tabbata ne da niyya wal hisba kuma suna tabbata ne da niyyar neman lada neman domin al hisba shine neman lada ya dauki innal a'malu bin niyya daga hadisin Umar innamal a'malu bin niyya wannan na hisba kuma ya dauke shi daga hadisi na biyu da ya biyo baya hadisin Abu Mas'ud al-Badri innaka lan tunfiqa nafaqatan tahtasibuha inda Allah illa kanat idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi yahtasibuha fa huwa lahu sadaqa idan mutum ya ciyar ya batar da dukiya akan iyalansa yana yahtasibuha yana neman lada to wannan sadaka ne wannan sadaka ne na'am wa li kulli imri'in ma nawa ko kuma kowane mutum yana samun abin da ya niyya ne na'am to dan haka wannan ya shiga a cikin wannan wato ayyuka din da kala fihi al-iman imani ya shiga wato imani ya shiga cikin wannan imani ma sai da niyya ingantacciya sai da neman lada wanda yayi imani saboda ya samu lada shine imanin sa yake ingantacce zai tsira da shi wanda ku yi imani dan kawai a ce musulmi ne a yi masa mu'amalar musulmi wannan ba shi da imani munafunci ne haka zalika al-wudu al-walama ta shiga ciki wannan yayi ishara da al-wudu domin ishara ga waɗanda suke cewa alwala ba ta buƙatar niyya dan ba aiki ne wanda yake na ibada ba aiki ne wanda yake na tsafta dan haka babu niyya ko mutum ya shiga cikin in mutum kawai aka yi ruwan sama jikinsa ya jike ko ina ya jike a jikinsa hannu ko ina ya jike ko kuma ya shiga cikin kududdufi ko kogi yayi ninkaya duk jikinsa ya jike in ya fito kawai za a yi sallah sai kawai yayi sallah ba sai yayi niyya ba kamar yadda waɗansu malamai suke faɗa mazhabar hanafiya da al-auza'i shi yake cewa a'a dalilai sun nuna kan cewa alwala ibada ce dan haka sai da niyya dan haka dan jikinka ya jike ba tare da niyya ba wannan bata zamanto alwala ba kamar yadda Rabi'a malamin Malik yake cewa idan mutum yayi alwala bai wanke kafa ba sai yazo zai ketare wani wata korama korama ta wanke masa kafa kafarsa ta jike to ba zai sallah da wannan ba dan wannan kawai ya ketare kogi ne ba wanke kafa yayi da niyyar yin ibada ba wanda yana domin dole sai kai da niyya sai kai da niyyar alwala sannan za ta zamanto ibada to domin alwala tana daga cikin ayyuka wassala da sallah ita wannan kaulan wahida ita ma dole sai da niyya domin ibada ce babu ma wanda ya sabani akan ta akan sharɗin ta niyya a cikin ta haka nan da zakka duk da yake ita ma dole sai da niyya sannan mutum zai samu ladan ta amma ko babu niyya idan an ce mutum in ya hana zakka shugaban musulmi sarkin musulmi ya kwata daga hannunsa in ya kwata alhali shi kuma bai yadda ba ba za a ce daga baya sai ya zo ya sake biya ba tunda ba shi da niyya a an kwata ta zimmarsa ta kubuta amma kuma ba shi da lada sai in yana da niyya wal hajj da hajj hajji shi ma wannan yayi ishara ne domin akwai lokacin da zai zamanto kan cewar niyyar bata amfani niyyar ta canza duk da mutum bai yi ta ba kamar mutum ya je ma wani hajji bayan bai taba hajji ba in bai taba hajji ba wannan hajjin da yayi ma wani ba wannan duk da yayi ma wani niyya to bai inganta ba kansa zai dawo shi wancan bai yi ba saboda hadisin shuburu ba yace labbaika an shuburu ba sai yace wa man shuburu ba yace dai ma labbaika daga shuburu ba wani irin suna ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace wa man shuburu ba wani ne kuma shuburu ba yace ahun li aw qaribun li yace ahajjta an nafsik yace kai makanka hajji yace a a yace hujja an nafsika thumma hujja an shuburu ba ni makanka hajji sannan kai ma shuburu ba hajjin sa to in mutum bai yi wannan bai je ma wani hajji kamar yana so a ya isa matuƙa wajen biyayya ga mahaifinsa mahaifinsa bai taba hajji ba da ya tafi zai je hajji sai ya ce ainihin hajjin ma mahaifina zan yi ma shi kuma bai taba yin hajji ba sai labbaik allahumma labbaik ga mahaifinsa to wannan labbaik allahumma labbaik ga mahaifin nasa kansa za ta dawo shi yasa nan ya kawo shi wal hajji wal ahkam da hukunce hukunce dukkan hukunce hukunce na shari'a su ma sai da niyya al ahkam ana nufin al mu'amalat kamar ciniki da aure da iqrar da sauransu na'am Allah ta'ala yace ce ne kowa yana aiki akan niyyarsa ai ala niyyatihi akan niyyarsa wannan tafsirin su Hasan al-Basri kenan mafiya yawan malamai sun fassara shakilatihi bi ma'ana tariqatihi kowa yana aiki akan hanyarsa ko wanda yake aiki akan hanyar lahira ko wanda yake aiki akan hanyar duniya amma kusanci shi kuma ya fassara shi da kan cewa kowa yana aiki da niyyarsa wani niyyarsa alkhairi wani niyyarsa sharri ma'anar da ya makusantan juna ne a bisa tafsirin guda biyu wanda ya nuna kan cewa dukkan wani aiki ba zai tabbata ba ba za a lura da shi ba ba za a kidaya shi ba sai da niyyar da aka yi ta domin sa da aka yi shi domin ta na'am yace a ciyarwar da mutum yake yi ma iyalansa ya tasibuha ai yana yin yana neman lada sadaka sadaka ce abinda ake nufi da hisba kenan asalin hisba fa neman lada asalin ma'anar hisba kenan asalin ma'anar hisba neman lada saboda ka dan hisba ma'anar su wanda suke zuwa su aiki da maslahar al'umma dan neman lada in sun ga barna su hana saboda neman lada Allah ya ba su lada sun ga abin da zai cuci mutane akan hanya su dauke saboda neman lada asalin ma'anar ɗan hizba kenan asalin ma'anar hizba kenan shine ai imanin wahtisaba yana mai imani wahtisaba yana mai neman lada ai talabu sawab na'am na'am za a iya ba su salari idan ya zamanto kan cewar sun bar waɗansu abubuwa na maslahar su ya bar kasuwarsa ya bar cinikinsa don ya zo ya aiki ba shi da wata hanya da yake samu a zo a yi wai dan an ce hizba wannan ba nuna kan cewar ba su da lada ba idan suka yi suna samun salari kuma suna niyyar aikin alkhairi kaga nurun ala nur ga salari ga lada ko ba ga malamin su ga salari ga lada na'am kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace walakin jihadun wa niyya jihadi da niyya wato babu hijira bayan fatuhu makka sai dai mutum yayi zaman jihadi da niyyar in an kira shi ya amsa to kaga niyyar ita ma ibada ce ka zauna kana da niyyar cewar zaka yi aikin alkhairi shi ma ibada ne
أو
to sai kawo hadisin farko da ya bude littafin da shi hadisin al'ama innamal a'malu bin niyyat hadisin Umar ibn al-Khattab amma nan sai kawo shi da isnadin sa ta hanyar Imam Malik saboda Madina ita ce ta biyo bayan Makka mun kamar yadda muka ambata a riwayar farko da hadisin ya kawo shi daga hanyar Sufyan ibn Uyayna Imam ahli Makka sai biyar da shi da riwayar Malik Imam ahli al-Madina dan daga Makka sai kuma Madina to sai ya kawo shi da wannan sigar al-a'malu bin niyya babu innama din amma dai shi ma akwai uslubin qasr ayyuka suna tabbata da niyya ne kawai akwai uslubin qasr duk da ba a sanya innama din ba saboda haka innama taukidi tai amma shi ma gaskiya kamar Imam Muslim da ya ruwaito hadisin ta hanyar Malik ya kawo shi da lafazin innama din innamal a'malu bin niyya kuma nan sai ya ce bin niyya ba riwayar Ibn Uyayna bin niyyat da niyoyin su domin ya nuna jinsi ne ayyuka suna tabbata da jinsin niyyar da aka yi da mutum yayi da shi wani kullum ri'in ma nawa kuma kowane mutum yana samun abin da ya niyyar sa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi duk wanda hijrar sa ta zamanto saboda Allah ce ya zuwa ga Allah ne da manzon sa to hijrar sa zuwa ga Allah ne da manzon sa a wajen lada wanda kuma hijrar sa ta zamanto li duniyan yusibuha saboda wata duniya da yake samun ta wani ciniki ne zai je yayi shine abin da yasa ya tashi ya hijira aw imra'atin yatazawwajuha ko kuma mata ce da zai je ya aure ta ta taho Madina yace shi ma bari ya taho amma ya taho kaga shikenan ma sai ya aure wance baki alaikum to fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi to hijrar sai zuwa ga abin da yayi hijira zuwa gare ta ne na'am Abdullah ibn Yazid ka gani kaje karanta shi Burayd saboda Burayd da Yazid duk suna kaba ko wannan hadis isnadin ya zo ta hanyar Shu'ba ibn al-Hajjaj akhbarani Adi ibn Thabit malam daga cikin mutanen Kufa qala samitu Abdullah ibn Yazid al-Khatmi Abdullah ibn Yazid al-Khatmi al-Ansari daga Abu Mas'ud Uqba bin Amr al-Ansari al-Badri sahabi yana ruwaya daga wajen sahabi kowannen su kuma ansar ne shi Uqba bin Amr yana daga cikin wanda suke mubayi'a ga Annabi sallallahu alaihi wasallam lailatul Aqaba kuma ana ce masa al-Badri sai malaman tarihi suka yi sabani malaman Madina suka ce bai je yakin Badr ba ya dai zauna a garin Badr ne malaman Kufa kuma suka ce ya je yakin Badr to madogaran malaman Madina malamin tarihi ne Al-Waqidi wanda ba a yarda da maganar sa ko da sai dai in ta tarihi ce amma ta tarihin ma in ya faɗa abu da ya saba ma hadisi sahihi ajewa yake kaman nan domin ya zo a hadisi sahihi hadisin farko na Muwatta da cewa shi Abu Mas'ud ya je yayi inkari ga Mughira bin Shu'ba wata ran da ya jinkirta sallah yace baka sani ba cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauko malaika Jibril ya sauko yayi sallah da shi sannan ya sake saukowa yayi sallah da shi yanda ya bayyana masa lokacin sallah to a riwayar Bukhari ga wannan hadisin da aka ce dakhala Abu Mas'ud ala al-Mughira akhara al-Mughira bin Shu'ba as-salata yawman fa dakhala alayhi Abu Mas'ud al-Ansari wa kana qad shahida Badran sai ce ya halarci yakin Badr saboda haka da aka ce masa al-Badri wannan hadisin ya nuna Badri ne me yasa malaman hadisi suka damu da wannan saboda duk wanda aka ce Badri ne yana da matsayi na musamman tunda hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya ce musu ku yi abin da kuke so na gafarta muku da aka suka zama to tsabaka a cikin sahabbai da bai halatta a tauye musu haƙƙin su ba kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a sanya mutane a matsayin su dan haka ya je yakin Badr kuma ba abun mamaki bane wanda ya je yayi bai'atul aqaba kafin ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya je yayi mubayi'a ya musulunta kaga ba abun mamaki bane a ce ya halarci yakin Badr kuma haka ba saboda haka Abu Mas'ud din nan shine Uqba bin Amr al-Badri wanda ya ma'ana wanda ya halarci yakin Badr al-Ansari ani nabi sallallahu alaihi wasallam daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan anfaqa ar-rajulu ala ahlihi yahtasibuha fa huwa lahu sadaqa idan mutum ya ciyar da iyalansa a ciyarwa yana neman ladan wannan ciyarwar da yayi fa huwa lahu sadaqa to wannan
sadaka wato wannan sadaka ce a gare shi a wato wannan sadaka ce kaga da yushi take zamantawa sadaka idan yayi nufin lada ya hatasibuha mala an ka bada kudin cefa ne kana niyan kana neman lada sadaka ce amma kawo kudin cefa ne to ga yayin da yake dauka mayata ka tafi kenan ba za a ce baka bada haƙi ba ba lada wato ita niyya ita ce take mayar da al'ada ta zamanto ibada niyya kun ga jinsin ayyuka guda uku ne ko akwai aikin zuci akwai aikin baki akwai aikin gaba aikin zuci baya bukatar niyya saboda su kansu ma'ana ce wanda yake ba sa abkuwa sai da niyya din kamar tsoron Allah za a ce in za ka yi tsoron Allah kai niyya ya zamanto saboda Allah ai tsoron Allah ba zai yi ba sai saboda Allah tsoron Allah in ba haka ba sai a ce niyya ma tana bukatar niyya ko ba haka ba to ita niyya da take bukatar niyya ita ma tana bukatar niyya ita waccan ma tana bukatar niyya sai a samu tasalsul ba karewa wanda yake rashin hankali ne wannan shi yasa aka ce ayyukan zuci tunda ma'ani ne ba sa bukatar niyya aikin baki ko magana yana bukatar niyya a wurare guda uku na farko wato domin kada mutum ya yi riya kamar zikiri kaga kauli ne in za ka yi zikiri kauli to kai niyya saboda kada ka yi riya shi yasa za ka ga illar kamar daukan carbi wanda zai saboda Allah idan alal qaul da kan cewa carbi yana da asali daga hadisin juwairiya saboda kirgar dabino da take yi in yi saboda Allah shikenan saboda Allah yana bukatar niyya wannan amma ka zauna ba ai ta ganin bakin ka yana motsi ya kamata mutane ba su san kan cewa mun kullum muna cikin zikiri abinda yake kenan to kaga babu to yana bukatar niyya kai saboda Allah na biyu at-tamyiz bain al-ahfaz al-muhtamala tamizi tsakanin lafazi da yake da fuska biyu shine kaga kamar wajen saki akwai lafazin da in kai shi saki ne kamar in kace tsallaqtu ko na sake ki babu wata qarina to mace ta saku amma in kace matarka tafi gida ki tafi gidan ku ko kuma tattaraina kenan ki san inda dare yake to kaga wannan lafazi ne ko yana da fuska biyu yana da fuskar cewa ki tayin da dare yayi miki ki bar ki koma gidanku ba matata ba ce ki ko yana nufin kan cewa kai fushi yayi ba za ta kwana a gidan baran nan to nan wajen niyya ana sharadin niyya kafin a tabbatar da wace ma'ana ce haka zalika na uku shine a niyyar yin magana domin a fitar da sabaqul lisan abinda yake harshen sai fada ba tare da yayi niyya ba shi waɗannan na kauli kenan a hali uku dole sai da niyya saboda kada kai kuskuren magana kamar kawai ka ce na yanta ka alhali ku sabqul lisan ne ba kai niyyar ba to nan wajen dole sai da niyya su ku ayyuka ana yin niyyar su ne na farko dan a bambance abin da aikin da aka yi saboda Allah daga wanda aka yi ba saboda Allah ba a bambance aikin farilla daga maratibul ibada da niyya ake yi in kai sallah da niyya ne za a bambance ta farilla ce ko ta nafila na uku kuma bambancewa tsakanin aikin al'ada da aikin ibada to aikin al'ada yana zamantowa ibada da niyya kamar wannan hadisin kaga dai al'ada ce ba da kudin cefa ne to sai ya zamanto da niyya sai ya zamanto ibada haka zalika kamar biyan bashi ana bin ka bashi in ka je ka biya bashi wannan al'ada ne amma in kai da niyyar cewa ka soke haƙƙin da Allah ya dora maka baka cuci bawan Allah ba kai adalci to sai Allah ya baka lada to hadis lokacin mu ya kare subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه كافون ما أنسى تنبيع أكوي إربكاتا دنكي سونا سنر منا بكاتا كي وكي يوم وادو من جارن جنريتوس نوانا مسلاتي جنريتوس ندمك دسو
kusan tun daga azumi har zuwa yanzu kusan majikatin da muke a majalisi ma ba a koma ba sai bayan haji saboda haka ba a newa ba to kuma Allah ya sa din abinda aka samu lokacin azumi a rinka kula da waɗannan abubuwan a waɗannan janartoci wanda yake manya ne kuma suna daukan abin nan akwai nauyin hidima wajen gyaran su duk mun samu alhamdulillah akwai daga cikin bayin Allah mazuwa wannan masallaci da majlisi sun dauki nauyin suna bada bakin mai da ake yin juye da shi tun ina ganin tun cikin azumi kuma har yanzu Allah ya saka musu da alkhairi to amma akwai abubuwa na gyara da ake bukata a yi na generator wanda ba kawai juye ba muna gudun kada su zomanto kan cewar sun kasa dan yanzu guda ɗaya ne kawai yake aiki su kasa mu zo a shiga cikin wani hali wanda ya tasiri a cikin sallah da karatu da ake yi dan haka muna neman taimakon bayin Allah akan wannan Allah ya saka da alkhairi Allah ya karba kuma ya sa ya zamanto sanadiyar samun hasken kabari ne sai tambaya akwai tambayar ta farko yau ne yace kai magana a rana ita yau akan wannan rawin Zakariya ibn Amir ina so a sake fadar matsayinsa domin ban ji ba sosai to na farko dai ba Zakariya ibn Amir bane Zakariya an Amir ake yake a cikin sanadin hadisin Nu'man ibn Bashir kun ga wannan wato shine irin abinda malaman hadisi suke fama da shi yanzu inda Zakariya ibn Amir ne sai kaje ka tunima a duniya ka rasa Zakariya dan ibn Amir a cikin zafan hadisi babu shi to da kake sai ka ce majhuli ne ga majhuli a cikin Bukhari saboda ba ka gan shi ba alhali ka karanta ibnu ne ka karanta an da ibn Zakariya an Amir sai kuma yadda an ta zamanto ibn kace Zakariya ibn Amir rawi ne guda biyu Zakariya ibn Abi Zaida da Amir ibn Sharahbil al-Sha'bi to nayi maganar Zakariya a wancan makon cewa shi Zakariya din nan mudallis ne ma'anar tadlis shine wanda idan ya ruwaito hadisi yakan boye rawi mai rauni a cikin isnadi ya kifadarsa sai ya fadi malamin malaminsa amma sai ya kawo da sigar da take nuna kamar ya ji daga wajen malamin malaminsa ne to wanda aka gane shi yana wannan to duk hadisin da ya ruwaito in dai bai ce naji ko ya gaya mun ba malaman hadisi ba sa daukan hadisin ingantacce ne to dan haka da shi Zakariya ya kawo wannan riwayar a cikin Bukhari da an Zakariya an Amir shine sai malamai suka ce to yaya ake Bukhari ya san wannan Zakariya ga matsayinsa mudallis ne amma maimakon ya ruwaito hadisin sa da haddathana sai ruwaito da an to ina tadlis ina maganin tadlisin sa ina abin da zai bayyana tadlisi to yawanci shine malamai suke bibiya domin su sun tabbatar Bukhari ba zai kawo hadisin irin waɗannan ba in akwai wannan illa to shine aka ce a cikin musnad al-imam ahmad riwayar Zakariya ta zo da lafazin haddathana amir haddathana amir al-sha'bi to kaga kenan bai yi tadlisi ba saboda ka da yace an amir wannan an din da yayi an a wanda malaman hadisi suke ce mata an ana ba illa bace domin Bukhari ya tabbatar cewar akwai riwayar da ya bayyana wato jin wannan hadisin daga malaminsa saboda haka babu illa ta to wannan shine fa'ida ce ta wato ilmin mustalah alhadith da take da muhimmanci ga dalibai su sani abin da yasa kuma nayi wannan maganar saboda waɗansu malamai suna cewar akwai irin waɗannan riwayoyi a cikin Bukhari da Muslim sai kai bincike ka rasa inda mai tadlisi ya bayyana jin hadith jin riwayar daga malaminsa saboda haka kaga akwai illa kenan to amma wannan ya nuna kan cewa indai akai bincike za a samu in kaga Bukhari ya kawo hadisi ko na mudallis ne in bai bayyana jin hadisin daga malaminsa ba to ka tabbatar akwai wani isnadi da ya bayyana wannan kuma wannan da ake faɗa ba kamar yadda wani malami yake cewa bane ihalatun ala jahala a ga musu wai kai kyakkyawan zato da Buhari da Muslim a ka je ka bincika zaka samu ka je ka bincika zaka samu ba wai kai kyakkyawan zato akai musu ba a haka yake waqi'an to shi yasa irin wannan din yazo ya dace ayi tambihi akai saboda malamai watakila waɗansu ɗaliban ilimi za su ga wannan magana ce to ka gani abinda ake faɗa din da ya haka ne an ga mu kun cewa ku musu kyakkyawan zato kyakkyawan zato kawai ake musu
amma ba abu ne na tabbas ba to abu ne na tabbas eh ba ihalatun ala jahala bane na'am sannan wannan yace wani ne yace min musabaha tsakanin mahaifi da dan sa wai bai dace ba ba dai a shari'a ba sai dai a al'ada kuma al'adar sun saba shari'a ba kyakkyawa bace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana musafaha da sahabban sa mutlaka to da kuma wannan al'ada ce dai ta kasar Hausa wai na daga cikin alamar girmamawa to duk dai ne yankihuha yake aurenta ya tazawwajuha duk ma'anar su dai ne ayyun ra'atin yankihuha kamar riwayar Ibn Uyayna kenan riwayar Muslim kuwa ya tazawwajuha domin annikahu wazawaju duk ma'anar su daya duk ma'anar su daya ba bambanci na'am eh mahaifin dai shi mahaifin dai dan musamman su wanda bai sani ba idan dan ya mika sai mahaifin ya dauka ya raina shi ya masa rashin kunya saboda haka shi mahaifin ya kamata yayi dan ya assasa wannan sunna dan ya assasa ta alaikum assalam karimi shi zai fara yin sallama shi zai fara yin sallama ga babba to amma wajen mika hannun ma aula karamin yayi to amma saboda kawar da barnar da ke cikin nan ta rashin sani da karfin al'ada wajen musafahar shi dai yayi sallama amma kada ya mika hannu sai idan mahaifin ya miko masa sai shi ya karba al'asul shi dan ya kamata yayi to amma nan ana magana komai daidai kenan to amma nan ba komai ba daidai bane Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم وسع علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين